بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى لساك حتى من وننوني نلا ربا 30 ga watan Shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda daidai da 28 ga watan 9 shekara ta 2011 kuma ci gaba da karatun mu na littafin الأربعين النووية نهدي ثمن زو صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم وندى الإمام النووي تعالى من أمن لتابي ناس من البركة يوضى متاش حديثنا 40 دي نعم وندى سورة قدابيو إن شاء الله بند نيو سورة قدابيو إن شاء الله in mun hada da nayo kuma uku insha Allah wannan hadisi kuma shine hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala na'am bismillahirrahmanirrahim فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عامر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
نعم wannan shine hadisi na 40 kamar yadda muka ji daga cikin lissafin hadisan da ko tarin hadisan da malam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi ya kawo mana a wannan littafi nasa mai tarin albarka kuma wannan hadisi babba ne wajen koyawa mutum da kuma tarbiyyantar da shi yadda zai rayu a wannan duniya din da yadda ya kamata ya dauke ta da ilimin matsayi da ya kamata a ce gurgurdan wannan zai sa a zuciyarsa na sanin yadda zai rayu a wannan duniya din har wasu malamai suke cewa wannan hadisi shine rayuwar zuciya ma'ana idan har mutum ya san wannan hadisin ya fahimce shi yadda ya kamata to babu mutumin da rayuwarsa za ta fi masa daɗi irin wannan mutum hankalinsa zai kwanta zai kuma nesi zai nisanci ruduwa da duk wani abu na wannan duniya din ko dai ya rudu da samartakar da Allah ya bashi ya rika ganin cewa babu wani lokaci da zai zo masa da zai fita daga wannan yanayi nasa na daɗi da ƙarfi da fituwa da rujula da tunani da kuma ƙarfin iya sa abubuwa akan mizani kamar yadda muka samu abun zuciya idan ta zama ta saurayi ce to tafi ƙarfin hango abubuwa duk da yake ba lallai zama yana da zurfin tunani kamar yadda mai shekaru na sama da shi zai zama ba amma ƙoƙarin ya nuna ya fi kowa fahimta to a lokacin da yake samartaka ya fi ji haka nan kada mutum ya rudu da lafiyar da Allah ya bashi ya ji yana da lafiya sai ta keta haddin Allah ya saba wa Allah Allah baya son wannan ko kuma ya rudu da cewa ya dade a duniya sai ya ga kamar hakan zai ci gaba da zama ba tare da ya rabu da duniya din ba ko kuma ruduwa da wani abu da yake kewaye da shi ko dukiya ko yaya ko makamancin wannan wannan dai yana daga cikin abin da ya kamata idan mutum ya san yadda wannan rayuwa take to hakika zai ji dadin ta in ya dauke ta da kwatankwaci da kuma mizanin da muka samu a wannan hadisi din daga Abdullahi dan Umar wanda mun riga mun yi magana a kansa, Abdullahi dan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, qala ya ce akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da kafadata, ya dora hannunsa akan kafadata ya riko da ita, inji Abdullahi ibn Umar. فقال سيسي كن في الدنيا كأنك غريب كزما الدنيا نن كمركي باقوني أو عابر سبيل كودن تفلكي متمن ديزو زي وشي كوي أكان هانيا يا ابن ديجي مسكين. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول شيكما عبد الله بن عمر دقتكين ابن دي يفهمتا دقوانا حديثي yakan yi wa mutane wa'azi da nasiha, yakan ce idza amsayta, ma'ana wannan ba magana annabi bace, maganar Abdullahi dan Umar ne, shine yakan ga wa mutane cewa idan yana magana da wani yakan ce masa idza amsayta, to idan ka yammatu, ma'ana ka kai yammaci da rai, fala tantazir as-sabah, kada ka jira gari ya waye, ma'ana zamu zo mu ji me malamai suka faɗa na me ake nufi da wannan wuri. Yace wa idza asbahta, in kuma ka wayi gari da safi kenan, fala tantazir almasa, kada ka jira yammaci ko marece, wa khudh min sihhatika lima radika, kuma ka riki wani abu na lafiyarka domin rashin lafiyarka, wa min hayatika, da kuma ka riki wani abu na rayuwarka limautika, saboda mutuwarka. Wannan duk zamu ji me ake nufi insha Allah a wajen bayanin hadisin. Wannan hadisi ingantacce ne, rawahu al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi din. Daga cikin abubuwan da suke buƙatar bayani a wannan hadisin, dake hadisi ne mai faɗi wajen bayanin da malamai suka a kansa, yana koya mana kamar da na ambata, na farko sanin yadda zaka dauki kimar wannan duniya din, na biyu yana koya mana wato zuhudu, in an ce zuhudu shine gudun duniya, ya zama duniyan nan baka dauke ta da wata kima ba, da wata daraja ba, kana bin abubuwanka a hankali sannu-sannu. To kafin mu je cikin wa'azozin da malamai suka ambata dangane da wannan hadisi, ba laifi mu ji wasu kalmomi a ciki. Na farko, kalmar da ya fara ambata shine akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da kafadata. Riko da kafada, kafin da muje riko da kafadan, me kafada? Malamai suna cewa ita ce katif, wato nan kafadar mutum da muka san shi da Hausa, wanda malamai suke cewa bayan kai wannan bangare na jikin mutum shine a'la wa aqwa, inda aka ce kafadar mutum, to shine yafi ko ina karfi a jikinsa, kuma ya fi ɗaukaka, shi ne mafi sama kafin aje ga kai. Shi yasa za mu ga cewa a da mafi yawan mutane sukan ɗauki kaya mai nauyi ne a wannan wuri, saboda nauyin da kafaɗa take da shi, wato ƙarfin da kafaɗa take da shi. Kuma abinda ake nufi da shi dama yana ɗaukar ma'anar ajiza'i, ɓangarori daban-daban na jikin mutum, kamar yadda Allah maɗauki ya gaya mana a suratu al-Mulk, هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها, sai famshu fi manakibiha, Allah madaukaki shine wanda ya sanya muku ƙasa, zalulan abar horewa, an hore ta ku yi amfani da duk bangaren ta da kuke so, shi yasa ce famshu, ku yi tafiya, fi manakibiha, ai fi jami'i ajza'iha, nan abinda ake nufi da manakib kenan. Manakib nan jam'i mankab, mankab shine kafada guda daya, manakib kuma kafadu, kafadun ƙasa shine bangarorinta da tuddanta, kololuwarsu, da kuma sufuhi, wato ƙasan gindin dutse da cikin ruwa, da kuma adaji da falalan sahara, duk inda kuka samu famshu, ku yi tafiya, duk wannan horewa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Anan manakib yana nufin jami'i ajza'il ardi, amma a hadisin da muke magana manakib ko mankib shine kafada dai da dan adam ya sani. To mecece hikimar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa sai ya dora akan kafadar Abdullahi bin Umar kafin ya gaya masa wannan hadisi. Wani darasi ne da malaman tarbiyya suna cewa musamman dai dangane da Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar saurayi ne a lokacin nan, ko ce shekara 20 bai cika ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan al'amari. Ma'ana yana shekara 10 sa ta biyu a nan ke, kamar da malamai suka ambata a sharhin wannan hadisi din. Suka ce wannan hadisin yana nuna mana ihtimami da damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Umar, kasancewar har kafin ya gaya masa hadisin sai da ya dauki hannunsa mai albarka ya dora akan kafadarsa. Akwai wannan hadisin ya zo ta wata riwaya daban na, amma Abdullahi dan Abbas ne, ba Abdullahi dan Umar ba shi kuma. Amma abin da yace, akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bikaffi fi baina kaffaihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama tafin hannuna ya sa shi tsakanin nasa tafin hannun guda biyu. Kun ga kenan, kamar ya dora hannunsa gaba da baya ya rike hannun Abdullahi dan Abbas, sannan shi ma sai ya gaya masa kun fi dunya ka annaka gharibun, ya gaya masa abin da ya gaya ma Abdullahi dan Umar a wannan hadisi din. Har yanzu kuma daga cikin abin da ke nuna mulatafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato bin sahabbansa sannu-sannu, da yake bin su da sannu-sannu ba tare da zafi ko kaushi ba, da kuma iya tarbiyya ta matsayinsa na shugaba. Ka san idan ka sami shugaban da yakan kula mutanansa, ya zama cewa yana shiga cikin lamarinsu, ya tambaye su ya kai ya wane ya wane, har da ɗan wani lokaci za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yakan tsokani irin tsokana ɗin nan da za a yi dariya, yakan yi irin wannan. Amma kuma kamar da ya tabbata a hadisin dangane da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa shi duk abin da yake faɗa gaskiya ne. Ma'ana ko da zai yi mizahi, abin da ake cewa wasa ɗin nan nan a yi dariya, yana yi ba baya yi ba, amma baya yinsa da yawa kuma baya faɗin ƙarya. Yawwa, zai tsokani mutum da abin da ke tare da shi. Ko misali kamar a hadisin da ya sa ma Ali ibn Abi Talib laƙabi Abu Turab, samun sai ya kwanta gadon bayansa gaba ɗaya, ƙasa ta lullube shi a lokaci, sai ya wasa da shi yake ce masa Abu Turab. Haka hadisin wannan da yake ce masa rifqan bil qawarir, da yake magana akan mata, sai ce to a riƙa bi a hankali dai da qawarir, sai kwatanta mata da cewa kamar kayan ƙarau suke, kamar kwalabe, cewa to a bi su dai a hankali. Kaga shi ma wannan gaskiya ne, amma a cikin mizahi ne. Irin wannan yana da yawa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To amma gundarasi, gunda yake so ya ilmantar da wani abu mai muhimmanci, in kaga yayi wannan irin abu kamar ya kama hannun mutum ko ya dora hannunsa akan kafadarsa, to wannan a tarbiyya ce ta musamman da take sa mutum kada ya manta abin da ake gaya masa. Shi yasa malaman tarbiyya suka ce a wannan hadisin sun kwakwalo abubuwa da yawa na darussa na yadda za a yi tarbiyyar mutum. In kana so daga cikin abin da zai sa ilimin da zaka ba mutum ya zauna, suka ce ka riƙa haɗa masa da wani abu mahsusi. Abin da ake nufi da mahsusi, kai masa wani abu a lokacin da zaka gaya masa maganar, yadda duk lokacin da ya tuno wannan abin da kai masa saboda girmansa, to zai tuno ilimin da ka ba shi, sai ya zama ilimin ba za a manta shi ba. Kaga yanzu ba za ka je gun Abdullahi dan Umar ko ya manta wani abu a rayuwarsa, ya manta cewa lokacin da aka gaya masa wannan maganar an dora hannu akan kafadarsa, kuma hannun ba na kowa ba, na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba zai manta wannan ba. Haka nan Abdullahi dan Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kama hannuna haka, kamar ya jinjina, ko dan ya nuna girman maganar, ko kuma dai dan ya nuna masa wato ya riƙi wannan maganar da gaske, kada ya wasa da ita. Duk kuma wannan abun yana cikin abin da akan samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Abdullahi dan Mas'ud, shi ma a hadisin tahiyya, mun san hadisi mafi inganci a tahiyya da muke a sallah, daga cikin hadisan da suka zo mafi inganci akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Akwai dai wasu hadisan duk da dai ba su kai wannan inganci ba, akwai hadisin Umar, ko kuma wannan hadisi na Ibn Mas'ud yana cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koya masa tahiyya, sai da ya kama hannunsa irin yadda ya kama hannun Abdullahi dan Abbas ne da muka ambata, wato hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka lullube hannunsa kafin Abdullahi dan Ibn Mas'ud ya ji wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya koya masa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy, hasaba yadda wannan riwaya din tazo. At-tahiyyatu lillahi waz-zakiyatu lillahi, wannan kuma riwayan Umar dan Khattab ce. yawa to a wannan radiyallahu anhum ajma'in wannan ya nuna mana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin hanyar sa ta tarbiyya da ilmantar da mutane ya sa musu wannan ilimi shine yayi wani abu da ba za su manta ba kuma ko kai ne yanzu kana dalibi a makaranta misali malaman tarbiyya suna cewa idan zaka dauki zaka je wani wuri ka zauna kai muzakarar karatu misali karatun jarabawa shi ake cewa muzakara revision na abinda aka koya ma a aji ka dauki littafin ka sukan ce yana taimaka maka ka tuno ilimin idan ka canza wurare idan misali zaka karanta hadisi ka je a cikin masallacin sai ka zabi wannan misali ginshikin masallacin ka zauna sai ya zama har ka gama karatun anan ka zauna idan ka tashi karanta fiqhu to ka fita daga waje a gindin bishiya ka shimfida wani abu ka jingina in ka tashi karanta wani abun daban sai ka je wani wurin kuma daban ba anan ba ko a cikin gidanka ko a daki ko wani abu suka ce wannan yana sa ka rike karatun saboda zaka tuno hadisi kaza lokacin ina gindin bishiya kaza ne ma na haddace shi sai ganan da nan abun kana rike shi in ko wuri daya kake to abun zai rika dan cakude maka misali sai ka dan sa wani a cikin wani wannan dai hanya ce take taimaka ba lalle ta zama ga kowa da kowa tayi ba kuma zaka samu wani saboda karfin kwakwalwarsa ko ina ma ya rike shi zai rike ba buƙatar wannan abubuwan taimako to amma mutanen da suke dai normal mutum wanda level din sa ba can sama matsakaici irin waɗannan abubuwan suna taimaka masa sosai wajen rike karatu haka nan akwai inda malamai suke faɗa har yanzu ai muna ji ana cewa wani hadisi al-hadith al-musalsal ko hadithi musalsal shine hadithin da wajen ruwaito shi masu riwayar kowanne da zai bada hadithin zuwa ga wani sai da yayi wani abu na musamman shi ma wannan din da ya tashi zai bayo wani sai da yayi irin wannan abu ana cewa wannan hadithi musalsal shi ma misalan sa in ka karanta littafin mustalahul hadithi suna da yawa kamar cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya ma wani hadisi kamar wannan hadisin ya dora hannunsa akan kafadarsa to lokacin da shi ma zai bada hadisin ya dora hannunsa akan kafadar dalibin shi ma ya dora hannunsa akan kafadar ɗaya dalibin sai ga wannan yana sawa yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan duk da bai san hikimar da ta sa annabi yayi wannan ba amma kuma yayi dai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi har zuwa dalibi na karshe wanda ya rubuta hadisin a littafin sa ko in ce malami na karshe kamar manya-manyan malamai irin su al-Imam al-Bukhari wannan abun yana nan hanyoyi ne da malamai suka sa yadda tarbiyya za ta karfafa banda wannan gefe na biyu mutumin da ka dauki irin wannan wato abu ka nuna masa a tsakanin sauran jama'a zai je a zuciyarsa ka fifita shi da wani abu musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ai yana fadar hadisai daban-daban a lokuta daban-daban amma ba kowane hadisi ne ya fade shi a lokacin fadarsa ya aikata wannan abun ba kaga ibnu umar zai ji an girmama shi a tsakanin sauran mutane yawa wannan ita ma hanya ce ta shigar da wannan ilimin musamman in mun lura da abin da wannan ko hadisi yake ilmantar da mu na darussa kamar yadda zamu zo mu ji musamman abin da ya shafi gudun duniya da kada a dauke ta a dada da ƙasa ko ta zama tana da wata kima a zuciyar mutum wannan shine abin da zamu ji wannan a dunkule kenan sannan ibnu umar sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dora hannunsa akan kafadata ko kafaduna dum nan hadisin ya zo da mankibayya in an ce mankibayya na nufin kafadun guda biyu ba guda daya ba yawa kafadun guda biyu gaba daya kaga kenan hannun ya dora guda biyu haka kaga duk wanda zaka yi masa haka zaka jawo idan sa ya kalli cikin idanka kuma duk abin da ka gaya masa kamar a ce ka fesa masa ne a cikin makogwaransa har ya tafi zuwa ga zuciyarsa saboda karfin yadda ake buƙatar intibahi wato hankalin a jawo shi zuwa ga mai magana din kasancewar gaba ɗaya hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu albarka ya dauke su ya dora akan kafadar Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma to sai ya ce da shi kun fi duniya ka zama a duniya ka annaka gharibun a duniyan nan ka zama kamar kai garib ne ad-dunya ta'nithun al-adna ne in an ce ad-dunya ta'nithi ne na al-adna me ta'nithi suna wanda yake nuna mace tazkiri shine suna da ke nuna namiji a sa abu ya zama sunan namiji yawa ta'anithi kuma asa kalma ta zama tana ifadar sunan mace to al adna abinda yafi mafi ƙasa shine asalin kalmar abinda yake mafi ƙasa ba al a'la ba mafi ƙasa wajen daraja mafi ƙasa wajen mutunci mafi ƙasa wajen kima shine al adna namiji kenan to in za a yi ta'anithin sa sai a ce ad-dunya ba al-adna ba ma'ana duniya din nan sunanta ma shine abin da yafi komai kaskanci daga sunan fa kenan a larabci babu wani abu wanda bai fita kima ba bai fita daraja ba a cikin abubuwan da Allah madauki yayi ina fatan fahimci abu wannan daga asalin sunanta kenan shi yasa anan sai yake cewa kun fi dunya ka annaka gharibun kamar dai cewa kai bako ne menene bako bako shine mutumin da zai zo garin da ba nasu ba ya dan zauna yan kwanaki sannan ya kama hanya ya tafi a galibin dabi'ar bako zaka same shi ba safai yakan samu damar da zai saki jikin sa ba ko ba haka bane yawa saboda me na farko wurin bai saba ba mutanen bai saba da su ba sannan kuma yana ji a jikin sa haƙiƙa bai zo gun dan ya gina gida ya zauna har ya mutu ba dama kawai ya zo ya dan zauna ne sannan ya kama hanya ya tafi anan malami suka tattauna suke cewa me yasa aka kira duniya ko kuma mutumin da yake zaune a duniya kaga dai ba muqimi ne kamar wanda zai ce yayi yar bukkarsa zai zauna bayan kwana biyu ya tashi ba ai ba haka muke rayuwa ko yawa kullun kowa rayuwarsa tunaninsa da zaka tambayi kowa anan shekaru nawa kake so ka yi a duniya ina ganin kowa zai yayi tunani kafin ya kamfato adadin shekarun da zai fada ko ba haka dabi'ar mu ce dabi'ar dan adam shi yasa har wani malami ke cewa ba za ka samu mutumin da zai fita daga duniyan nan ba sai face wa huwa asifun hazin babu dan adam inda zaka same shi a duniyan nan ya zo fita zai mutu ka ganshi yana munna zai mutu sai dai ka same shi yana bakin ciki yana damuwa suka ce yace idan mutumin kirki ne to damuwar da yake shine ina ma an kara masa rayuwa saboda ya kara aikin kirki so yake ladan sa ya taru da yawa ya koma gun Allah da tarin lada wannan ladan yayi masa kada in kuma ba mutumin kirki bane so yake a bar shi a duniya dan ya samu damar da zai tuba amma fa galibi baya tunanin tuban sai lokacin da aka ce to zo ka tafi mafi yawa ko idan ya ga ta matso kusa ko saboda tsufa sai ce to bari a fara gyara al'amura amma lokacin da ake samartaka galibin saurayi baka samun saurayi yana tunanin zai mutu gobe ko jibi ko gata ko shekaru biyu uku hudu nan biyar haka goma ma baya kawo kansa ballantana ya kawo 20 ko ya kawo maka 50 haka baya kawo wannan mana ballantana kai ya kawo kasa da haka ko misali ya ce nan da wata ɗaya ko shekara biyu yana tsammanin shikenan tasa ta kare galibi saurayi baya kawo wannan to abinda ake so shine a shigar mana da irin wannan darasin a zukatan mu shi yasa wannan ainihin darasin da ke cikin wannan hadisin kenan malamai suna cewa shi garibi wanda za a ce masa wannan bako ne zaka samu cewa a rayuwarsa rayuwar da yake a duniya to abinda yake aikatawa yana ma in ya zauna a gari yana aikata abinda zai sa ya zauna lafiya ya tsira daga mutanen garin da ya zauna ciki ko ba haka bane yanzu a ce misali mutum ne ba dan garin nan ba zai wahala kaje an ce za a yi wata fitina a garin nan ana kulle-kulle ya je ya sa kansa a ciki ko in ka ji fitina mafi yawa dama yan gari ne da suka san ta inda za su biyo wa kansu amma bako in yana bako to zai samu duk hanyar da zai yi ya zamana lafiya ya tashi ya bar garin da ba a san shi dinnan ba ya kama hanya ya tafi to malamai suka ce haka ake so mutum a duniya ya zama zaman ka lafiyar shine ka bi dokokin Allah domin rayuwar a nan gurin ba wurin da zaka zo ka zauna har ka dade bane shi yasa suka ce an yi amfani da lafazin garibi a nan don a tuna mana cewa maskaninmu na asali mazauninmu na asali ina ne lahirar kuma ina aljanna ce na asalin aljanna ce in nace na asali ina nufin daga inda aka fito ba anan aka halicci annabi adam ba ya zauna da shi da matarsa aka ce ga gidaje nan ga koramu ga komai komai an halatta ma je ka ce ba wani haram akan amma sai aka haramta masa wata bishiya kwaya daya aka ce wannan kada ka ce ku duba ku ga wannan kwatanko shine na misalin yadda muke rayuwa a duniyar nan halal 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 sun fi yawa haram kuma yar kadan ce a cikin abubuwan da aka wato halatta mana aka ba mu damar mu amfani haka aka yi wa annabi adam aka ce gashi nan ga dabbobi ya yanka wanda zai ci yayi abin da yaso ilama ba ma zancen yankan abin da yake so kawai gashi nan ya zo masa ya kaddara a zuciya yana son kaza kawai sai ya ganshi kuma ya zauna ci ba dafawa ba nema ba faskare ba komai ba ice ba hayaki mace kuma ba haila ba komai ba wata kazanta a zauna ita haka amma Allah madauki da yace masa kada ka ci waccan bishiyar ya kasa hakuri shedan sai masa dabara sai zagayo sai ce ai kaga dabarar da aka ce maka kada ka ci wannan bishiyar so ake wai karka dade ma'ana in kana so ka dade a wannan dadin kaga dabarar da ya masa ma'ana in kana so ka dade wannan dadin ba zai yanke maka ba to ka ci wannan bishiyar domin sunanta shajaratul khuldi shajaratul khuldi ma'ana bishiyar da in ka ci to zaka dawwama ba mutuwa shi kuma dan adam ba abin da ya tsana irin a ce zai mutu shikenan sai ya yadda sai je kama wannan bishiya sai ya ci saboda me yana so ya dade a duniya kada ya mutu shikenan wannan abin da ya bi sai Allah madauki ya sabbaba masa cewa ba an ce kada ka ci ba kaga dama wannan kuma yana kara tana mana wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa dama ita aljanna an zagaye ta bime bil makarihi da abubuwan ki ta waje kenan ake nufi ba a cikin ba kafin ka shigo in ka hango ta da gari ne sai ka ce kai wannan garin gobara ake ba zan je ba yauwa kayoyi ne a hanyar dabbobi ne za su shinye mutum ba zan je ba ita kuma wuta sai aka zayyana ta da kayan ado yauwa zo mana bismillah ba komai kana tahowa kuma ashe kana wucewa ka tsallaka musifa za a auka ciki haka misalin yake a rayuwar mutum in dai har ya fahimce shi to malamai suka ce wannan hadisin yana tana mana cewa asalin dan adam gidansa na asali shine aljanna to ashe fitowar da yayi sakamakon wancan laifi da yayi to Allah ya fito da shi ne dan ya jarraba shi anan dan ya dora masa doka ya ce kada kai kaza kada kai kaza kuma ka aikata kaza shi Allah yake so kada kai kaza Allah baya so wannan duka ana samun sa ne anan duniya da a lahira ne ku kunga ba wannan umarnin ba hali ba wata ibada ma haka kawai za a zauna a ta jin daɗi to sai aka rufe kofar aka ce ba mai zuwa ya shiga wannan gidan da muka fito sai ya zo ya zauna ya ce wannan jarabawar da za a yi nan wannan ita ce falsafar rayuwar nan gaba ɗaya yauwa abin da ke cikin rayuwar kenan sai ka fahimci cewa ashe kenan in kana son ka ji daɗin wannan rayuwar to ka kwantar da hankalinka ka ɗauki kanka baƙo nan ba gidanku ba ne ma'ana kenan kada ka bari wannan makaskanciyar da ake ce ma duniya ka dauke ta ka sa a cikin zuciyarka ka bar ta kawai a hannunka a matsayin abin da zaka yi amfani kai wasa da shi ka kalle shi sai ka yadda shi sai ka wuce ka tafi garinku ina ji mun fahimci misalin asali haka yake kamata mutum ya rika kallon duniya to sai ya ci nasara suka ce kuma au abiru sabili a wannan audin malamai sun sabani wasu suka ce littanwi'i an kawo ta ne ta tanwi'i me tanwi'i a ce ko kaza ko kuma kaza ma'ana nau'in kaza ko nau'in kaza ma'ana ko ka zama bako ko kuma ka zama abiru sabil menene abiru sabil dan tafarki wanda shi asali bai ma zo ya zauna a garin a matsayin ba garin su bane ya dan dade a'a ya zo wucewa ne gaba ɗaya kawai dama ba zaman ya soyi ba me a kun san akwai bambanci tsakanin garibi da abiru sabil shi garibi ya fi dadewa a gari abiru sabil ko yanzu zai wuce la Allah abin da ya sa maka ku ganshi ya zo masallaci yana so a kara masa guzurin kudin mota da zai wuce misali kenan yauwa suka ce to misalin da yasa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan lafazin suka ce domin shi dan tafarki wanda ya zo wucewa ba za ka taba ganin sa da tattara kayayyaki da zai amfani da su kamar a ce ka ganshi ya dauki kirare da itatuwa da zai murhu da su saboda duk inda ya samu dama ya tsaya ya dafa abinci ko ka same shi ya dauki karfe da zai amfani da shi ya gina gida ko ya dauki itatuwa manya da zai gwafa da shi ya gina gida ko kuma kabar da zai rufin daki da ita duk ba ya dauka ya tafi da wannan me yasa saboda shi matafiyi ne baya bukatar wannan abinda matafiyi zaka ga yana bukata shine na farko abinda zai hau ko abinda zai hau menene abinda zai hau dabbar da zai hau ko yanzu ka ce motar da zai hau yayi tafiya zuwa garin da za shi sai suka ce to mutun ya kwatanta wannan dabbar da zai hau a nan duniya ita ce aikinsa na kirki suka ce baka taba samun mutumin da dan tafarki ne zai wuce ya samu wadancan abubuwa domin me wadancan abubuwa ana amfani da su ne domin za a zauna har suke cewa wani misali wani malami ke cewa da mutum yana tafiya za shi wani gari misali akan dokinsa ko raƙumi da makamancin wannan sai ya ga ton tarin buhuna daban-daban na kayan abinci iri-iri gero ne da dawa da masara shinkafa a garinsu kila ba shi da wannan abin da zai ci ko buhu ɗaya babu a gidansa kullum sai ya yi au amma da ya zo tafiya sai ga shi ya samu waɗannan tari-tari ko ya sami taska-taska na zuma an ajiye in ya tashi ɗauka mai zai ɗauka ko dai ya fasa tafiyar ya zauna a wurin ya ta ci ko in ko zai ɗauka to ba zai ɗauki fiye da abin da wannan abin hawan nasa zai ɗauka ba haka ne haka nan suka ce kuma duk abin da mutum zai ɗauka fa ya kwatanta da a ce misali za ka ga mutum yana da saboda girman gidansa da girman waɗanda yake ciyarwa zai samu suto ko rumbu kila wani ma yana da rumbu 100 wani kuma bai kai haka ba wannan gero wannan dawa wannan maiwa wannan menene kayan abinci dai nau'i amma abin da zai ci a lokaci guda bai wuce girman abin da cikinsa zai iya ɗauka ba haka ne ko ba haka ba to irin wannan kwatancen shi ake so dan adam ya rika kwatantawa ya dauki duniyan nan ita ce wancan kayan abincin bai zo ya damu da su ba kawai abin da zai dauka shine guzurin nan shine aikin alherin da zai aikata in dai ka fahimci duniyan nan to haka ya kamata ka zauna cewa kada ka zauna ka bari ka shantake ya zama cewa kawai baka tunanin zaka bar duniyan nan wannan tunanin ba daidai bane na farko saboda me saboda wannan duniyar da mai hankali da marar hankali ya san za a batta babu dan adam da muka gani ya tafi bayan wani lokaci ya dawo da ana dawowa da an bamu labarin me aka gano a can ba a dawo din ba ku ballanta na bamu labari kaga kuma ashe kenan tilas lokacin kawai ake jira in lokacin nan kuma yazo to kamar da Allah maduki ya fada ne fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu ma'ana fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu wa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu haka yazo a qur'ani da wannan da wancan yau wanda ya fara da wawan wancan da fa'an wanda ya fara da fa'an wancan kuma da wawan idan ajalin mutane ya zo to ba za su iya jinkirtawa ba malami suka ce akwai wata hikima a nan wajen gabatar da jinkirtawar akan istiqdami kasancewar babu dan adam din da yake zaka ga ya ce a kawo masa mutuwarsa da wuri shi yasa aka fara da maganar fala yasta'khiruna ba za su nemi a jinkirta musu sa'atan sa'a guda malami suka ce nan sa'a lugawiyya ake nufi ba sa'a ce ta minti 60 ba ita ake nufi ba ma'ana dan wani lokaci ko da lahaza daya sakon guda daya ba za a jinkirta mutum ba idan lokacin tafiyarsa ta yi to wannan abun yana nuna maka ashe kenan a duniyan nan ba a zo domin a zauna a cikin ta a ce har abada ba za a fita ba waɗannan darussan dai suna daga cikin abubuwan da malamai suka yi mana nasiha da fadakarwa sosai akai domin mutum ya ga cewa haƙiƙa ba shi da iko akan rayuwar nan tasa malamai suna cewa mutum yana da iko akan wasu abubuwa ko wadata ko talauci in yana ciki ya kokari ya jawo hanyar da zai sami wato wadata in yana son dukiya ya fita daga cikin talauci haka nan ilimi in ba shi da shi yana da abin da zai yi ya jawo wa kansa ilimi shine ya karatu amma idan rayuwa ta zo ƙarshe fa akwai abin da wani zai iya yi babu dan adam da zai iya ma komai shi yasa Allah madauki ke cewa falaula idza balagatil hulqu
yayin da wannan wato rai ya zo ga makoshi dab da zai fita kenan mala'iku za su zare shi wa antum hina idhin tanzurun ku kuma a lokacin kuna gani waɗanda suke kan mamaci lokacin da zai mutu ka tambaye su su ga ya yake yi a sannan Allah madauke sai me wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru mu mun fi ku kusa da shi mamaci din inji Allah madaukaki amma kuma ba ku gani nan malamai sun tattauna me ake nufi da nahnun nan yana nufin Allah madaukaki da kansa da zatinsa ko kuwa ana nufin me da ilimin sa yawa nabiyun nan shine daidai da ilimin sa wasu kuma malamai suna cewa ana nufin ma mala'iku ne mala'ikun mutuwa lokacin da suka rako mala'ikan mutuwa ya zare ran mutum to a lokacin nan su ake nufi mala'ikun Allah sun fi ku mutane da kuke zaune a wurin bawan Allah da zai mutu sun fi ku kusanci da shi duk da cewa kuna ganin sa za ku miƙa hannu ku taba shi akwai dai maganganu na malamai da yawa akan wannan a to a lokacin nan Allah mutum yake cewa da dama da kun yi me da kun dawo da ranku hana shi fita babu kuma mai iko yawwa tarji'una ha in kuntum sadiqin a ce ku dawo da ran lokacin nan kuna ganin mala'ikan mutuwa ya sa hannu zai zaro shi duk dan adam na duniya da za su hadu akan mutum saboda tsananin soyayya da suke masa su fada da mala'ikan mutuwa nan su zare ran nan a hannun mala'ikan mutuwa su mai da shi cikin makogoran nan a ce tashi ka koma ka ci gaba da rayuwarka babu mai ikon wannan kaga ashe kenan ya kamata mutum ya san a yadda yazo duniyan nan yadda sunanta yake to ya dauke ta a haka yayi ita ce al-adna duniya ce bi ma'ana al-adna qimatan wa manzilatan wa rif'atan wa sharafan adna min kulli shay'in ita ce kasa da kowanne abu to Allah madauke ta mike mu ya sa mu dauke ta a haka din in ko mutun ya dauke ta ya sa ta a zuciyarsa ba a hannunsa ba ya zama cewa ita ce take juye me zai yi to wannan shine ya gamu da matsala a rayuwarsa kuma ya gamu da musifa Allah madauki ya kiyashe mu عبد الله سي وكان ابن عمر يقول عبد الله ابن عمر يا كسانشي yana cewa wa idha amsayta in kai yammatu ma'ana ka samu kanka cikin yammaci da maraice fala tantazir as-sabaha to kada ka jira safiya me ake nufi anan dama ai dole ka jira safiya jira dai in dai ana nufin jira ne ka tsaya har sai ta zo muna da iko mu jawo ta ne mu kusgota ta zo da wuri yawa ashe ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shine kada ka jira wani aiki da kake so ka yi shi ka ce sai da safa za ka yi gashi kana da damar da za ka yi shi yanzu ma'ana lokacin da kake da shi a hannunka ka yi amfani da shi kar ka bata shi a banza wani wa'azi kuma da ke cikin wannan kalmomin shi ma mai faɗi da malamai da yawa suna magana a kansa shine istighlalul waqti amfani da lokaci lokaci yana da kima yana da daraja amma da yawa daga cikin mutanen da suke zaune a duniya yanzu ba su san kimar sa ba saboda rashin kima a sanin kimar lokaci ne yasa zaka samu mutane suna da wata daba sunanta dabar aihira duk dan adam din da yake da manufa tasa na wani abu da yake so yayi injazinsa a rayuwarsa yana so yayi kaza yana so ya zama kaza to ba shi da lokacin da zai ce hira zai yi ma'ana a ce misali kun san ai samari suna da irin wannan ko majalisai yawa ba abin da zai baka haushi irin a ce samari ne inda tsofi ne dama tilas ne ta kama su saboda harakar tasu ta kare ba su da abin da za su iya zuwa su yi kaga dai tsoho ba zai maka a caba ba ba zai maka wani aikin karfi ba dole ne ya zauna wuri guda babban abin da zai yi shine ya zama cewa yana amfani da kwakwalwarsa wannan kuma shike tuna min wata magana ta wani malami cewa idan mutum yana da samartaka a jikinsa to ya kokari ya tara duk abin da zai iya tarawa na ilimi tun yana da samartaka kwakwalwar ba a shagaltar da ita da nauyin iyali da wahalhalun aiki tunanin mahassada da tsoron abubuwa na yau da gobe da rikice-rikice harkar cefane duk waɗannan abubuwan ba su da yawa ko ba haka ba ne kaga kenan ashe kana da lokacin da zaka haddace abubuwa ka haddace Qur'ani ka haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci ilmomi a da haka suke yi sai ka ga saurayi bai kai 20 ba ya san ilmomi da yawa. Mun sha magana akan Ibn Taymiyyah shekarasa 17 malamansa duk suka yi ijma'i akan an bashi izinin ya fara fatawa, ba fa koyarwa ba. Koyarwa ya fara ta tun kafin shekara 12 yana koya ma wasu ilimi. Yawa za a kawo magana ce a san abun ba haka bane, ya kawo magana kuma tasa ita ce gaskiya, amma a bashi ikon ya ce ya yi fatawa akan wata matsala yana shekara 17 sannan suka ce hikimar haka shine lokacin da mutum ya tsufa ba zai iya wannan abubuwan ya cusa su a kwakwalwa ba, saboda abubuwan tunanin sun masa yawa ko kuma karfin ya gaza wannan marhala ba zai iya ba, to zai samu lokacin da zai iya rubutu. Shi yasa da yawa daga cikin magabata a ƙarshen shekarunsu suka fi rubutu fiye da a farkon shekarunsu, saboda mai sai da suka tsaya suka yi ilimin sannan suka fara rubutawa. Yawa sai da suka tafarke nan ko sannan suka kone. Yawa ba mutum kone waye ko kuma kai ya tafasa mai da ake cewa ko baka tafar ba za ka kone, sai mutum ya tafasa sannan yake konewa. Yawa ma'ana sai da suka yi karatun suka hada shi sun isa malamai sannan sai suka zauna suke ilmantar da dalibansu kuma suke rubutawa dalibansu zo su samu. Lokacin da al-Imam at-Tabari zai rubuta tafsirinsa sai da ya tara daliban yace hal tanshatuna likitabati tafsirin fi mi'ati mujallad, za ku iya rubuta tafsirin al-Qur'ani a mujalladi 100. Mujalladi fa shine sifili sifili, abinda muke cewa sifili ko volume 100. Yawa suka ce a ina wannan ai sai rayuwar mutum ta kare a haka. Dalibansa a wancan zamanin fa kenan a karni na 4 shi Musa ya rasu shekara 310 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin nan yace to shikenan shine har yake cewa zahabatil himma, ai ina ashe yanzu ba himma, ma'ana ya tuno himma irin taso suna samari shine yake ga musu ku yanzu ba ku da himma, ashe yanzu da zai zo zamanin mu me zai ce, a ce maka ina wanda ma ba wai zancen ya haddace ba. Shi fa wannan abin da yake faɗa na tafsirin mujalladi 1 har guda 100 din da yake cewa zai gaya musu imla'i zai musu, mun san imla'i shifta. Yawa sai ya zo ya zauna kamar da malaman hadisi suke gaba ɗaya haka suke haddace hadisan nan aka, sai su zo su zauna a nan suna faɗa da baki ɗaliban kuma suna rubutawa. Da haka aka samu mana wannan su sahihin Bukhari su muwatta din nan, ba ku ji in ana karanta muwatta ana cewa qala yahya ko haddathani yahya an malikum, dalibin malikun yahya shine ya rubuta wannan muwatta, ba wai malik ya rubuta da hannunsa ba, sawa imla'i yayi daliban suka rubuta, duk da dai ya duba da kansa yayi muraji'a ya cicire wasu abubuwa din. Ma'ana kenan su da ka suke ba da ilimin kuma daliban sai su riƙe. To a in kuma shekaru idan shekaru suka zo ƙarshe sai kuma a zauna a rubuta abin da za a rubuta. To a ƙarshe al-Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari ya rubutawa koyewa ɗalibansa imla'in wannan tafsirin da ke hannunmu yanzu nasa. Mujalladi nawa ne? 30. Haka yake sifili guda 30 duka kowace aya zai gaya maka kuma ya ce haddathana, bayan ya kawo ta sai ya ce alƙaulu fi ta'wili qawlihi ta'ala, sai kawo aya sai kuma ya fassara ta gurgudan fahimtarsa, sai ya ce wannan abin da na gaya muku dalili akan wannan fassara shine kaza, sai kawo musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aya ɗaya sai kawo maka wajen guda 10 hadisai kawai, sai kuma ya kawo maka riwayoyi na sahabbai da tabi'ai su ma da suka karfafa wannan abin da ya faɗa, sannan ya ce wasu kuma sun ce kaza, sai ya kawo riwayoyin da suka kafa hujja da su na hadisai da kuma na maganganun sahabbai da tabi'ai, wannan duka wato a cikin wannan littafi nasa. Kun ga ashe kenan yana buƙatar mutum ya amfani da lokacinsa, kada ka ce a'a ai akwai lokaci zai zo nan gaba insha Allah in na samu lokaci zan yi kaza, in dai yanzu kana da lokacin to yi kaza. Me yasa ake ba mu labarin wasu malaman da suka gabata ba su da lokacin fa da za su yi wani aiki nasu ma daban, aiki na gudanar da rayuwa irin mutum ya wanki ya shanya ya yankan farce duka sai a lokutan da ya gama ayyukansa na ilimin addini ko irin yayi baki ya zauna yayi wannan abun, amma ba haka kawai ya ware yanzu wani a cikin mu in ya tashi wanki rana guda yake kashewa, kuma haka bane da safe ya zo yayi wanki kayan nan ya shanya, shanyawar ba in yayi sai yayi gadin kayan ka da wani wani abu yazo ya taba su ko iska ta dauke a dakkofin a sassaka in ya gama kuma ya shirye guga ya rura in babu wutar lantarki amfani da charcoal ko shi ma ya zauna a rura ta ai komai duk da kansa zai waɗannan abubuwan baya tilawa a tsakani baya tuno hadisan da yake saboda dama bai zauna ya haddace ba kun ga lokaci gaba ɗaya sai ya tafi kuma kullum mu zo muna kukan lokaci ka dora mu saurayi ya haddace abu kaza sai ce wallahi bashi da lokaci da daddare sai ganshi ya tafi kallon bal a complex ko ana Manchester United da wani abu wannan halin da muke ciki fike nan yanzu kuma wannan mutanen masu wannan shekarun su muke sa rai fa nan gaba a cikin su fa za a samu masu koya mutane alwala kaga shi akwai matsala in ba a gyara wannan abun ba don haka idza amsayta fala tantadhir as-sabah abinda ake nufi kenan in kana da lokaci yanzu da yamma karka jira zaka aikata wani abu kace a bari in bari sai da safe kun ga zancen safe ma yayi ba wai zancen ka bari sai wani sati ballantana wata guda ko shekara guda a bade in na samu lokaci na yi kaza in a kauye ne ko mutum kana masa to zaka yi kaza sai ce a sai da kaka saboda a gumba kauye kaka ita ce lokacin da baya komai amma in dai da damina ne to ba abin da zai shigar banda aikin daminan nan to Allah madauke kyauta mana sai ce wa idza asbahta in kuma ka wayi gari da safe fala tantadiril masa to shi ma kada ka jira yammaci ka ce a ba zan yi abu kaza ba ina da ayyuka da na tsara zan aikata kaza da kaza da kaza ba zan yi su ba har sai wato a yammaci yace wa khudh min sihhatika limaradika ka riki abin da zaka iya na lafiyarka kai amfani da shi a yanzu limaradika domin rashin lafiyarka da zata iya zuwa kowane lokaci ma'ana in kana da lafiya yanzu to kai amfani da lafiyar nan taka wajen aikin alheri yawa ka rubuta abin da zaka iya ka haddace abin da zaka iya kai ibadar da zaka iya in kana da lafiya domin idan rashin lafiya ta zo maka ba zaka iya waɗannan abubuwa din ba wannan suna cikin dalilan da suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi cewa idan mutum ya kasance yana bautar Allah a kullum yana amfani da lokacinsa yayi qiyamul layli misali yana raka'a 11 a kullum to duk ran da bashi da lafiya bai iya wannan raka'o'in ba in ya kasa yin su to Allah madaukaki zai rubuta masa ladan wannan abin da ya kasa yi a kwanakin da bashi da lafiya amma kada fa mutum ya ce a koyaushe a idan kana yi dama kafin rashin lafiyar ta zo misali ka saba kullun zaka yi wuturi wanda muke cewa shafa'i da wuturi ko a ce ko da raka'a ukun nan ne baka barin su mun san wuturi babban abu ne a wannan addinin namu yawa har al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa duk mutumin da baya wuturi ba a karɓar shaidar sa in har ba zai tashi yayi wuturi ba yace ba a karɓar shaidar sa gaba ɗaya misali alƙali in ya kira masu shaida a wata shari'a in aka ce wannan ba a san yana tashi yana wuturi ba sai ce a fita da shi ba zai karɓi shaidar sa saboda me bai zama adali ba kun ga raka'a uku ba ko raka'a ɗaya yawa wasu sahabbai suna aikata hatta raka'a guda in ba za ka iya ma 11 ba a kullum kafin ka kwanta kana tsoron kuma ba za ka iya tashi a ƙarshen dare ba to ka yi alwala ka yi raka'a ɗaya da qul huwallahu nan ko qul a'udhu birabbil falaq idan nasu ko ka hada su kai ruku'u kai sujada in yaso ka tsawaita ka roki Allah abinda kake so a ciki ka dago ka kara wata sujada ka zauna kai tahiyya kai sallama ka tashi ka kwanta wannan yafi maka da a ce gaba ɗaya ba ka yi to ko kuma ka rudi kanka ka ce a kullun ni sai karfe 4 zan tashi kuma kullun ba ka iya tashi sai an yi as-salatu to mutum ya sabarwa kansa yin wannan wuturi din alama ta mutumin kirki Allah ya sa mu cikin salihan mutane to idan mutum ya saba yin waɗannan wuturi din kafin ya kwanta ko kuma bayan ya kwanta da daddare to ran da rashin lafiya ta riske shi ya zama bai iya tashi yayi wannan ba Allah madauki na rubuta masa ladan wancan abin da ya saba yi a kullun kawai sai a rubuta masa har ran da ya warke ya ci gaba wannan ba tausayi bane daga Allah kun ga ashe shi yasa zamu fahimci cewa wallahi abin da Allah madauki ke so daga gunmu ba wai so na bukata ba shine wannan zuciyar mu dauke ta musallama masa ita mu bashi duk abin da yake so mai masa to sai mu zauna lafiya Allah ya bamu ikon wannan abu to shine ma'anar khudh min sihhatika limaradika kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya yazo wa min hayatika limautika kuma kai amfani da rayuwarka kafin mutuwa ta zo ma'ana duk wani juz'i na rayuwarka to kai amfani da shi kafin mutuwa ta zo maka domin in mutuwa ta zo to shikenan kuma babu komai sai tafiya wurin hisabi abinda ya riga ya gabata shine za a tambaye ka akai wannan hadisi shi rawahu al-Imam al-Bukhari ne rawato shi kuma kun ga kenan hadisi ne sahihi daga cikin abinda al-Imam an-Nawawi ya kawo mana na maganganu masu muhimmanci akan abinda ya shafi sharhin wannan hadisi naga wasu maganganu masu tsada da ya kawo ba laifi mu ji su yana cewa ai da yake cewa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kun fi dunya annaka gharibun aw abiru sabilin a ka zama a duniya kamar kai bako ne ko kuma dan tafarki ai la tarkan ilaiha yace a hirdinka kada ka karkata zuwa ga duniya ya zama ta ja hankalinka ai akwai mawaka zamu ji mawaka da suka yi koda na Hausa suna fadin duniya buduruwar wawa ce ko me yasa me suke nufi da wannan zancen ita da ma buduruwa tana kawata kanta ne dan ta ja hankalin saurayi ko ba haka bane to amma ita duniya buduruwa ce amma ba ta rudar kowa sai mutumin da yake wawa in mai hankali ne zai ce a'a na san azalinki zauna in tafi harkata ma'ana ba ruwana da ke sai je kama hanyar da zai tafi wato zuwa ga lahira inda nan ne gidansa na asali shi yasa aka kira ta buduruwar wawa sai ce wala tattakhidha watanan kada ka dauke ta a matsayin watan mai watan gida na asali kasarka da zaka alfahari da ita kamar yadda nan muna cewa ai watanuna Najeriya ko watanun mu na nationality mu shine mu kasar mu ita ce Najeriya ita ce kasar da muke ciki kasar da muke zaune yawa kasar da kowanne mai kasa yana alfahari da kasarsa ko to yace kada ka dauki ita duniyar gaba daya ta zama zaka sa ta a zuciyar irin wannan abun ya zama cewa kana tunanin wuri ne da gashi nan an baka ba ku ban ana bada fili a gwamnatance shekara nawa ake barwa shekara 99 ko haka ake cewa an baka fili yawa ownership din sa asali na gwamnati ne amma tana baka shi a ka'idar doka shekara 99 kai kuma sai kaga idan ka karbo kamar 99 nan zaka cika su mun fahimci wannan abun kada ya zama koda ka karba haka yake a doka to kada ka dauki a zuciyarka cewa eh 99 nan zaka yi su kana goma ma kar ka kawo ka kaddara kawai eh tunda dai kana zaune a duniya to kai abin da zaka rufa ma kanka asiri yau nan kullun ana magana akan gudun duniya wasu mutanen sukan kasa daidaitawa abinda ake so kuma a musulmi shine zama matsalaci ba mai wuce iyaka ba ba kuma mai gazawa ba yawa kada kai tsammanin abinda ake nufi da gudun duniya shikenan ba ruwanka da ita ka koma jeji ka zauna a'a baka ake nufi tunda kana da rai a lokutan da Allah ya kaddara maka kana da rai to kai musharaka kai participating cikin duk abinda zai gina rayuwar nan taka ta tafi daidai tunda tana nan kana da ita yawa amma ba tare da ka kwallafa ranka akan ita rayuwar duniyar ba amma duk abin da zai gyara maka rayuwar ka nemi aikin kanka kar ka zama almajiri kana bara yawa ka je gun wannan shi ya zauna yayi aiki ya samu ka zo ka ce bani wannan al'adar ita ma Allah madauki ya hana mu ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mun fahimci wannan kaga ashe kenan ba abin da ake nufi shine ka watsar da duniya ka ce baka da ita sai ka koma jeji ka zauna wannan shi ake nufi da ruhbaniyanci wannan kuma a cikin musulunci bid'a ne amma kuma haka har yanzu abin da ake nufi ba a nufin ka shantake a duniya a tara duniya ya zama hankalinka daga farko har ƙarshe duniya ina za ka duniya ina ka dawo duniya kar a zama haka yau gurgurdan abin da za ka yi dai ka samu abin da za ka ci abin da za ka sha abin da za ka tufatar da kanka da iyalinka gurgurdan abin da rayuwarka take bukata to kar ka zauna a ce kana kaskantar da kanka ga wani kafin ka same shi ina fata mun fahimci wannan yauwa amma kada ya zama kuma ka zarme akan duniyar har ta mantar da kai me kake yi ko me ya kawo ka wannan duniya akwai maganganu da yawa kafin mu je kan wannan yana cewa wala tata'allaq biha wala tattakhidha watanan ko wala tuhaddith nafsaka bil baqa'i fiha kada ka yi zancen zuci ma ka rika ga yawa ranka cewa zaka zauna ka wanzu a cikin duniya wannan in ka ga yawa kanka ma to ƙarya kai ba mai wanzuwa a wannan duniya in an ce wanzuwa shine ya zama shikenan ya dade ya zauna har abada babu wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihi al-gharibu fi ghairi watanihi kada ka allaka da duniyan nan ka ta'allaka da ita sai gurgudan yadda bako yakan ta'allaka da wani abu wani gari da ba nasu ba in ka tashi ka bar garin ku ka tafi wani gari zaka yi kwana 10 ko wata 2 ka je ka dawo ai zaka ga cewa in ka je farkon abin da kake nema ba za ka rika neman gidan haya ko kuma gidan da zaka saya ka mallake shi ba ko za in dai wata ɗaya zaka yi ko sati zaka ce ka samu gidan da za a bakunce ka ko kuma zaka zauna a matsayin bako kana fita kana neman abin da zaka ci ka dawo ka kwanta har wata gudan nan ko kwana 7 din nan ta yi ka kama hanya ka koma garin ku to haka ake so ka dauki duniya kar ka dauki cewa wuri ne da zaka zauna a cikin sa har abada fi ghairi watanihi alladhi yuridu adh-dhahaba minhu ila ahlihi wa hadha ma'na qawli Salman al-Farisi wannan shine ma'anar fadin Salman al-Farisi radiyallahu anhu da yake cewa amarani khalili masoyina badadina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarsini alla attakhidha min ad-dunya illa kamata'ir rakibi wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya bani umarnin cewa kada ka riki komai na wannan duniyar sai gurgudan abin da yake shine mata'ir rakibi wato kayan mahayi wanda zai tafiya ya hau dokin sa ko raƙumin sa ko alfadarin sa dan abin da zai tafi da shi kamar yanzu zaka shiga mota ka je wani gari zaka je Jarabawa Abuja ka dawo zaka dau akwati niki niki ko ai yar jakarka zaka rike da dan wannan ka da rigarka da biro da takarda da yan littafin da zaka karanta shikenan abin to yace wannan shi ya kamata ka rike a duniyan nan kar ka dauke ta ta kai matsayin da ya wuce nata shi yasa malamai suke ce wasu kai daga cikin waɗanda ba malamai ba suke dangana irin wannan al'amari na abinda muka sani ana ce ma kominisanci mun san kominisanci waɗanda ba su yi makaranta a 70s ba la'alla ba za su san shi ba ko har zuwa 86 ne da aka mulguje shi gaba ɗaya ya ƙare daular soviet ta ƙare a 86 ko a lokacin Gorbachev to kafin wannan lokacin ai ko a jami'o'inmu za mu ga cewa akwai irin wannan fikirorin na Lenin Karl Marx duk suna yaduwa ɗalibai suna ɗauka a wancan lokaci to masu irin wannan lokacin da suke wa'azi suke jan hankalin samari su ɗauki irin wannan tunanin in suna so su yaudare su sukan ce ai farkon wanda ya amfani da kominisanci shine Abu Dharr al-Ghifari saboda irin wannan maganganun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Salman al-Farisi ya gaya ma Abu Dharr al-Ghifari kuma daga cikin su akwai wanda musamman Abu Dharr al-Ghifari ya zama ya fahimci wannan maganar wata fahimta daban bayan da sauran sahabbai suka fahimci ma'anar ba ya zama cewa bai yadda ya mallaki wani abu fiye da bukatarsa ta ranar ba duk abin da ya zo masa sai ya je ba wani sai ya zauna iya bukatarsa ta ranar kawai kun ga wannan wajibi ne ya wajabta wa kansa ba wai annabi ne ya wajabta masa na tilas ya zama haka ba ina fatan fahimci wannan yau don haka ƙarya ne a ce shi ne wanda ya fito da kominisanci yauwa ba wannan ba kominisanci ba ne domin mai kominisanci ai tilasta wannan ya yi a matsayin mataki akan sauran mutane yauwa Abu Dharr al-Ghifari ku bai tilasta wa mutane ba ya fahimci abin ne a ƙashin kansa illa dai an samu wasu wurare da ya samu yar matsala a lokacin da Muawiya a Sham har Muawiya ya aiko Uthman cewa yana fata da Allah a ɗauke masa shi daga Sham a dawo da shi Madina shine ya dawo Madina saboda ya hana ya ga Muawiya yana ba wa mutane taimako irin aje ayi kaza aje ayi kaza din ne ya ga ana fidda kuɗi da yawa ana bayarwa ko kuma ya ga yadda ake fataka a fada misali ana sayen wasu abubuwa sai ce wannan abin duk annabi ya hana su to nan abubuwan suka kawo dan sabani tsakaninsa da Muawiya a wancan lokaci a tarihi har Muawiya ya aika wa Sayyidina Uthman radiyallahu anhu cewa ga halin da ake ciki fa Abu Dharr al-Ghifari ya fahimci abubuwan nan ba yadda fa annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi ba kuma har ya jawo ya koma har ya rasu a wani kauye kusa da Madina da ake ce ma Ar-Rabaza yauwa don haka mu fahimci abubuwan nan gurgudan tsakaituwa kar ka wuce iyaka kada kuma ya zama cewa ka gaza abin da aka neme ka ka shantake ga duniya mu kare da wasu baitoci da al-Imam an-Nawawi din ya kawo mana yana cewa wa mimma qila fi zuhdi fi dunya daga cikin abin da aka ambata da zai taimaka maka wajen zuhudu a duniya daliban ilimi sa iya haddace wannan ga masu littafin gashi nan a cikin littafin da yake hannunmu yana cewa atabni bina al-khalidina wa innama maqamuka fiha law aqilta qalilu yanzu shin ka gina gini irin na masu dawwama a ciki a duniya wa inna ma maqamuka fiha alhali kuwa zamanka a cikinta law aqilta da a ce law aqalta kai da a ce ka hankalta ka fahimci yadda asalin zance yake maqamuka qalilu zaman da zaka yi a ciki kadan ne ma'ana yana nufin kada ka ya zama cewa kai abinda yake nuna cewa ba ka tunanin zaka bar wannan duniya ne سنسي لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها فيها يعتريه رحيل لقد كان في ظل الأراك كفاية يا إسمتن أكركشن واتو إنور أبنا رسا أراك أنا نفن رسا رسا ليش مدشية كزونا كزونا إذن كي متفيني إذن كي جديد تفيا أجيجي ميذاكي أذاك سامو بشية dan abin da aka samu na inuwa sai ka tsaya kuma ka jira in ka huta sai ka tashi ka ƙara yin gaba to wannan ya ishe ka ma'ana ka dauki duniyar nan kawai ka zo kai irin wannan abun ne sai ce liman kana fiha ya'tarihi rahilu ga mutumin da wato rahilu tafiya ya'tarihi takan bijiro masa ma'ana dole ne tafiya wato mutuwa za ta bijiro wa mutum ya tashi ya bar duniya sai ce tarjul baqa'a bidarin la baqa'a laha وهل سمعت بذل غير منتقل يكي سوى ترجو البقاء كنا تفاتا كنا تبورن أتي كاوان زكا دوما أولا دونيا بدارن ونجداوان ديكي لا بقاء لها شي كان سجدا باشد دوما كون قبل يتي لا بقاء فيها با دا فيها يتي معنا لا قرار با تبتا أتي كين جدا كمان كيت إني أكي نفين كنا ذاك تاشي كتفين سيتي لا قرار لا baqa'a laha shi gidan kansa ba shi da dawama mana idan duniyar ba ta da dawama to dan me zaka nemi ka dawama a cikin ta mun fahimce abin yawa sai yace wa hal sami'ta bi dhillin shin ka taba jin wata inuwa wadda take ghairi muntaqili wadda take zama bude ba ta motsa kuma ai hikima ce wannan ko ka duba duk wata inuwa inda inuwa ce to tan da safe lokacin da rana take gabas to tana wani wuri insha Allah ku kafin rana ta koma yamma wannan inuwa tana tashi ta dawo kuma gabas haka ake ko ba haka ake ba ashe tunda inuwa tana motsawa to karka ne muka dawoma a inda inuwar ma bata zama mun fahimci abin mana duniyar nan ba gun zama bace sannan sai yake wa qala akhari yake shi wani mawakin kuma yana cewa sujinta biha wa anta laha muhibbu a cikin ta aka daure ta alhali ku kai aka daure kai kai kuma kana santa fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta yaya zaka so abin da aka daure ka a ciki me yake nufi da daurewa nan rayuwar da muke ciki ta me ta dokoki kada kai kaza kada ka ci kaza kada ka sha kaza ko haka wani ai kamar a cikin ukumi muke a cikin kurkuku muke an daure mu to yaya mutum yake sha'awar kurkuku duniyar nan kurkuku ce dan me zaka yi fatan ka zauna ku a kurkuku ashe kenan ya kamata tunaninka ya zama gidanka da zaka fita daga wannan duniyar ka koma can yace fala talhu bidarin anta fiha tufariqu minka yawman ma la hauta kada kai wargi kai wasa a gidan da a cikin sa kai ma shi wannan gidan wannan abin da kai wasa da shi din zai zo wata ran ya barka da duniya kai wasa wata ran da kanta za ta zo ta gudu ta barka ta rabu da kai sai yace wa tut'imuka at'ama wa an qaribin ستطعم منك ما منها طعمت لا اله الا الله وانا ما ازيد قلبي يكي وتطعمك الطعام تناتي دا كاي ابينشي ايتا wannan duniya ba za kai noma ka sami abinda kai shuka abinda zaka shuka kai noma sannan ka samu ka ci ba kamar duniyar nan ta ci da kai ko yawa wa an qaribin kuma nan ba da dadewa ba satut'imu minka ma minha ta'imta za ta dauke ba ka ci daga ƙasa bane to ita wannan duniyar za ta dauke ka kai din ka zama kai ne abincin ƙasar nan ba da dadewa ba mun fahimci zancen tunda za a binne ka ƙasar sai ta cinye ka wannan ƙasar da ita ce ka tona kai sa geranka da dawarka ta tsuro maka da abin da ka ci kai noma ka ci ka koshi to wata ran kuma kai ne zaka mutu a binne ka a cikin wannan ƙasar sai ya zama duniyar za ta dauki wannan jikin naka ta baiwa ƙasa ta cinye to kaga ashe duniya bata kyautata ma ba ko mun fahimci abin to ashe kenan ba wurin zama bane wadannan maganganu dai in ka karanta littafin fadakarwa da wa'azi akan rayuwar duniya suna nan kuma da yawa zaka samu abin da zaka tsoratar da kanka muna fata Allah subhanahu wataala
ya samu tsoratu da waɗannan kalmomi da muka ji, kuma ya sa duniyan nan ta zama a hannunmu take, ba a zuciyarmu ba. Ma'ana ta tsaya kawai mu yi amfani da ita, mu aje ta, mu kama hanya, mu tafi garinmu na asali. Kuma mai fatan Allah ya samu dace in mun koma wannan gari, ya zama cewa Allah ya samu a cikin gidan aljanna. Allah ya samu dace baki ɗaya, ya kuma tabbatar da mu akan addininsa na ƙwarai, addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kyautata mana rayuwarmu a wannan duniyar, ta zo mana da sauƙi, kuma mu kwantar da hankalinmu a kanta. Kada mu ɗaga hankalinmu a kan mun rasa wani abu na duniya, amma kuma kada mu zauna kuma da lalaci. Yawwa, duk lokacin da aka faɗakar da mutane a kan kar su damu da duniya, to ba a nufin kuma su koma jeji ba sa taimakawa al'ummarsu. A'a, wajibi mai karatu, wajibi mai aiki, tunda muna da rai ɗin, wajibi kuma mu nemi abin da za mu ci, kar mu tsaya cikin ƙasƙanci da rauni da wulaƙancin wani wanda ba mu ba. Muna fatan mun fahimci waɗannan abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kyautata mana rayuwarmu, wa azumu da'awana alhamdulillah.